نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina addu'a da kuma fatan na alkhairi har wanda muka yi nan Allah ya hada mu a gidan aljanna da biyu kuma ina ƙara godiya da fatan alkhairi da liman da ƴan committee masallaci bisa gayyata da ni da ku Allah ya hada mu a gidan aljanna a yau uku ga watan Muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1435 wanda daidai da 6 ga watan November 2013 a cikin nan masallaci na Kwantagora Estate a cikin garin Gwagwalada Abuja kenan ina muku fatan ubangiji Allah ya sa mu dace da alkhairi a kasantuwa darasin da zamu tattauna a nan bashi akwai matsala ne Allah ya ci nasararsa da ikon sa wannan shine zuwa na garin nan na farko sai dai in wuce kuma Allah ya ci ikon sa yau zamu darasi akan abin da ya shafi abubuwa guda uku zuwa hudu kamar da muka tattauna da malamin imam zamu magana akan abin da ya shafi asubbin nabawiyya abin da ya shafi cututtuka da magunguna karkashin koyarwa na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn al-Qayyim al-Juzeyy ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu uku a lokaci daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada musulunci kuma ya bada magani sai saka samu manyan malamai na duniya suka yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi hidima na jinya da magani a kusa-kusa akwai babban malami ana ce masa الشيخ ابو مروان الاندلسي يربو تلتافي النشاط والقوة والشفاء في الأغذية انا مالني يا ققري دو وتشوتا دي كما تدان ادن يي magana akanta a zamanin da da yanzu yayi kokari ya kawo nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma tajruba daga wasu manyan malamai mutanen kirki akwai litafi na biyu wanda yanzu yake hanuna tunan litafin bugu ya muhtaji fi majarab min al-ilaj litafin babban malami Sheikh Dawud Umar Bambaki shi kuma ya hada littafin akan abu guda uku sai dai kokarin kasa cututtuka guda uku yace duk lokacin da dan adam yake kokan cuta ana duba abu guda uku a tattare da shi shedan aljini yana iya sababar da ciwo a jikin dan adam aje asibiti ai ta shan wahala ba za a samu mafita ba amma in aka dauki hanyar da manzon Allah ya ba mu fatuwoyi ta hanyar magani da itatuwa da addu'o'i yace sai a samu sauki nabi kuma yace wani lokacin akan samu wani shedan mutum yakan iya turo wa dan adam aljini ya cutar da shi sai ya ta shan wahala a sai cutar ba ta asibiti bace cuta ce ta sihiri sannan uku kuma ya kawo asalin amradul azi shine cuta ta yau da gobe ya fada da maganganu da yawa akan abubuwa masu muhimmanci har ya ishara da wani littafi ba abin da ya fi karfafa magana akai kaman cutar tuka guda shida yayi magana akan abin da ya shafi ba'ful dam abin da ya shafi karancin jini a jikin dan adam kuma yayi magana akan abin da ya shafi hawan jini yayi magana akan amradul sukar shine ciwon diabetes yayi magana kuma akan abin da ya shafi alqab shine ciwon hanta yayi magana kuma akan abin da ya shafi amradul nisa matsaloli na mata yayi magana akan abin da ya shafi amradul aqwal matsaloli na kananan yara ya rufe da magana akan abin da ya shafi ba'ful jin shine matsalan da ke damun yan arewacin Najeriya matsala na abin da ya shafi cuta wanda kullum ana neman maganinta amma an kasa samun magani an sha na China ba a warke ba an sha na gargajiya ba a warke ba to sai malamai suka ce to wannan abu ana bukatan a kalli abu guda biyu a jikin dan adam shine abin da ya shafi ba'ful jins raunin al'auran da namiji muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya mana jagora kafin mu fara magana akan cuta muna so mu danyi bayani kankani akan abin da ya shafi cututtuka irin nau'in cututtukan da aljanu suke sawa mutum duk lokacin da na fahimci cutar da take jikina ba ta asibiti bace cuta ce da take alaka da sharrin shaytani to ya isa mun in gane cewa Allah ya ganar da ni rabin magani domin mutane da yawa da likitocin addini da na zamani suka ce gane asalin cuta ma rabin magani ne aljini dai halitta ne kamar yadda yazo cikin nassin Qur'ani Allah madaukakin sarki yace a'udhu billahi minash shaytanir rajim wama qalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake bi halittu mutun da aljini ba sai dan su bauta masa wannan malaman tafsiri da yawa suka ce wannan aya kai tsaye na gode cewa da aljini da mutun dukkanin su bayin Allah ne hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya gwada mana cewa lalle aljannun nan a cikin su akwai maza akwai mata kuma aljannu akwai musulmai akwai kafirai abinda zai tabbatar maka akwai maza akwai mata shine hadisin annabi Muhammad in zaka shiga bandaki yace kace bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح وانا حديثي ينالون شواء كن الجنو أقوي مزاجيكم أقوي ماتاي نفس القرآن يعتبر من الشن الجنو أقوي مسلمين متعنين كيركي ودى ينزو أزن دميكي سنع تاردمو إن الله يكي شواء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوهي إلي عنا خص مع نفر من الجن فقالوا إنا سمئنا قرآنا عجبا قرقشو من آية الإمام مسلم ينكاو حديثي إن جنتشي ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar da Jabir dan Abdullahi da Anas ibn Malik suka ce man tafi wani tafiya da manzon Allah cikin dare muka neme shi muka rasa lokacin da gari ya waye muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin jeji da mayafi a kafadansa muka tambaye manzon Allah je ina ka je ba mu kwana mun kwana ba mu yi bacci ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake lalle jama'ar aljannu ne suka gayyace ni wa'azi manzo Allah yace na musu wa'azi da na gama musu wa'azi sai ɗaya daga cikin su ya tambayan sai yace da mun kasance mu ba musulmai ba amma yanzu mun karɓa musulunci wani abinci Allah ya halatta mana mu ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halatta muku in dan adam ya ci kashi ya ci nama ya jefar da kashi ku dauki kashin ku ambaci sunan Allah shine abincin ku dabbobin su fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan adam dabbobin da yake kiwo kashin jakunan mu shine abincin dabbobin su dan yana gwada mana cewa aljani akwai maza aljannu akwai mata aljannu akwai musulmai wa mimma duna zalikum akwai kafirai Allah yace kunna qara'iqa qidada kabila kabila ce akwai hausawa akwai inyamurai akwai fulani akwai yarbawa akwai asalin bare-bare kai aljannu babu kabila da babu inji Allah madaukakin sarki amma kabila guda daya Allah madaukakin sarki ya fada manzon Allah ya tabbatar cikin hadisi kabilar da take cikin kabilan iblis sune waɗanda ba za su shiga aljanna ba kafirai ne sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kabilan iblis ba za su shiga aljanna ba ubangiji Allah ya shiga tsakanin mu da su a gurguje aljani akwai maza akwai mata suna ci suna sha ina ne mazaunin aljanu manzo Allah ya gwada mana cikin hadisi wajen kazanta mazaunin aljanu ne yasa duk wanda zai shiga ban daki in bai addu'a aljani zai iya cutar da shi sanan na biyu cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah الفوق بين اولياء الرحمن yace dukkan namiji ko macen da ke zubar da ruwan zafi a wajen wanke-wanke zai iya cutar da aljani ko aljana ta cutar da shi wajen kazanta na wanke-wanke in zaki zubar da ruwa ko zaka zubar da ruwa kice ko kace bismillah ka ne mutsari daga su sanan wajen zaman aljanu na biyu a cikin gida akwai kofar gida yasa manzo Allah yace in zaka shiga gida kace bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbana tawakkalna duk aljannin da zai iya shiga gidanka ya cutar da kai Allah ba zai ba shi dama ba haka wanda zai biyo kai cutar da kai a wajen sana manzo Allah yake in ka zo fita ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah mu'minan aljannu tabbas manzo Allah ya gwada mana wajen zaman su a cikin gida shine saman silin na gida babban abin da yake karfafa musu zama kuma hadisin annabi Muhammad manzo Allah yake duk gidan da aka karanta suratul baqara sai an kwana uku aljani zai shiga cikin gidan ba baya istayat ya kwana uku kuma in shaydanin aljannu suka zo wadannan mu'minan aljannun su suke zuwa da makami su yake su kore su wasu hanya aljini yake cutar da namiji ko mace wasu alamomi ake gane namiji yana da jinnu wasu irin cututtuka ne suke bayyana a jikin ɗan namiji ko ɗa mace a gane cewa jinnu ne mafi yawan mutanen da suke fama da matsala a cikin littafin Raddul Mubin ala bid'il mu'alijina وأسئلة الحائضين في مجال المس والسهر وعلاقات بين الطب والدين دكتور عبد النعيم يتي مسي يوم أبن كدام ما ترى أوري نظام ننسى دب أم ما ترى دكما أسلم وصدق كما جدا تا يتي با سهر يكدام صباح matsalar aljanin da yake damun su shine in namiji ne mafi yawan su ashiqa, in mace ce kuma mafi yawan aljanin da ke damun ta ashiq. Ma ma'ana ashiqa? Ma ma'ana ashiq? Idan an ce al'ashiqa shine aljana mace ta samu ɗa namiji ta tabaibaye shi ta hana shi dukkan gudanar da rayuwa. In an ce ashiq shine ana nufin aljani namiji ya samu ƴa mace ya tabaibaye ta budurwa ko bazaura ko matar aure. To hanyar da aljani yake shiga jikin ɗan adam, malamai suka ce hanyoyin guda uku ne. In ma ku haɗu da aljani wajen saɓon Allah, in ma kuma kai wani abin da Allah baya so aljanin ya cuce ka, in ma kuma Allah ya jarabe ka, ka bi Qur'ani ka bi sunna ba kai wani abu ba, Allah ya jarabe ka da aljani ya shiga jikinka. Ya tabbata zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace wadda malaman hadisi da yawa suka ce 'yar aljanna ce, ta samu manzon Allah ta ce, ya Rasulullah, na kasance ina da cutar farfadiya, aljani na kada ni. Manzo Allah ya ce, a barki da ciwon ki mutu ki shiga gidan aljanna, ko kuma a miki addu'a ki rabu da cutar. Ta ce, in ina da garantin shiga gidan aljanna ya Rasulullah, a bar ni da cutar, amma a man addu'a in daina tsiraici. Ashe nan yana gwada Allah zai iya jaraba mumini ko ya jarabi mumina, tana bin Qur'ani tana bin sunna, Allah ya jarabe ta da cutar aljani. Sannan za a iya haduwa da aljani kuma wajen saban Allah. Ka je wajen boka ko ya je wajen boka, aljanin da bokan yake aiki da shi sai ya bashi sha'awa ga matar da ta zo ko namijin sai ya shiga jikinta. Ta iya yiwuwa kuma mace ce ko namiji, saboda rashin kiyaye dokar Allah. Mata masu yawa sun fi samun jarabawan jinnu saboda bayyana tsiraici da suke yi da rashin rufe jikinsu. Kuma ya tabbata malamai da yawa suka ce aljani zai iya rikida a siffan ɗan adam ya zo ya cutar da namiji ko ya cutar da mace. Kamar yadda ya faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani sahabi ya ce, ana yawan mun ɓarna a gonan dabino. Sai na waye gari bayan mun idar da sallah da Annabi Muhammad, sai na tafi gonar dabino na don in ga wake mun ɓarna. Sai ce sai ya tadda wani saurayi dogo fari kyakkyawa a cikin gonar dabinonsa. Ya ce bayan da ya je sai ya masa sallama. Da ya ma saurayin sallama sai amsa, sai ya tsallaka shingen dabinon, sai ya miƙa ma saurayin hannu. Ya ce sai ya ba shi hannu, sai ya ga jikinsa na mutum amma hannunsa na kare har da ƙofatan kare. Kuma a jeji a cikin gona kuma da daddare. Sai saurayin ko sahabin sai ya riƙe hannun aljanin. Aljanin ya yayye kwace ya kasa, sai saurayi ko kuma sahabin sai ya tambaye shi, ya ce kai mutum ne ko aljani? Sai ya ce masa, shi aljani ne. Yanzu kai ne kamar ce yadda muka je da leman jejin nan, ka riƙe hannun sai ya ce shi aljani ne a gonan ka, me za ka yi? Wannan sahabi ya ce sai na riƙe shi ma ya kasa kwacewa. Sai ya tambaye ni, yace amma duk yanda kai kana karanta Ayatul Kursi? Sai ce tabbas. Yace wallahi a cikin aljanu a zamanin nan in ban zo na ɗaya ba zan zo na biyu wajen ƙarfi, amma ban taɓa jin halittan da ya riƙe ni na kasa kwacewa ba kamar kai. Ni dai gaya wa manzon Allah Annabi yace abin da ya faɗa gaskiya ne, amma shi maƙarfi ne. To wasu alamomi ne ake gwada cewa wane ko wance kana fama da jinnu. Alama ta farko malamai suka ce cutar da ba ta jin magani. Domin ka'ida malamai suka ce ita cuta, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai saukar da ciwo ba sai dai saukar da magani. To ɗayan uku ko ya zama likitan da ke duba marar lafiyar na farko bai san magani ba, yana asalin duba shi akan sabanin abin da yake damunsa. Na biyu ko kuma ya zama likitan ya san maganin amma maganin da ake bawa marar lafiyar ba mai kyau ba ne. Na uku ko ya zama likitan ya san magani, maganin mai kyau ne, amma a jikin marar lafiyan akwai halittan da yake ɓata maganin baya iya tadda cutan don ya magance. Saboda haka malamai suka ce in aka samu wannan matsala, an yi magani ba a dace ba, suka ce ku dawo ku ɗora shi akan littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad. Dama Allah maɗaukakin sarki cikin Qur'ani ya ce wani nazzulu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa qasara. Allah yake tabbas na saukar da littafin Qur'ani don ya zamto rahama da waraka ga wanda ya imani da shi. Sai na Usman yace nayi jinya, manzon Allah ya same ni ya karanta min qul huwa da falaki da nasi, yace yafika min kulli shay, wannan ta isar maka ga dukkan abin da zai dame ka. An samu wani magabaci cikin salaf Ibn al-Qayyim al-Juzi, ya samu ciwo, likitocinsa suka ce sun ba shi lokaci kaza zai mutu saboda ba magani ciwonsa. Yace sai na ga maganar manzon Allah na sama da nasu. Yace sai na ɗauki zamzam, ina amfani da hadisin Annabi na cewa ma'u zamzama lima shiriba, la ruwan zamzam duk abin da ka sha da niyyar ta Allah zai baka lafiya ko Allah zai biya maka bukata. sai na dauki ayar da Allah yake cewa ya saukar da Qur'ani zan ya zamto waraka darhama ga wanda ya imani ina karanta Fatiha miraran a cikin ina sha yace ban gushe ba sai da Allah ya cire ciwon kuma har likitocin suka ce me na sha na warke sai rubuta littafi akan cuta a takeice asalin cuta da ake gane tana damun dan adam akan jinnu malamai sun lissafo su da yawa mafi girman abin da suka fi kawowa na farko suka ce daga cikin alaman cutan da yake damun da namiji ko ya mace ana gane shi da alama na masal jinnu na farko tsananin ciwon kan da bai jin magani ciwon kan nan zai iya yiwa ya zo mata bangare biyu ko uku wata za ta ji kaman goshin zai fashe wata kuma tsagin dama wata kiyar da ta ji kaman ana soka mata wani makami ko wani kifiya a ciki sannan za ta waye gari duk maganin da ta sha ba zai iya dauke ciwon ba sannan ga haduwa da tsananin ciwon kirji wani lokacin da ta ji kirjin kaman yana bugawa haka shi ma zai dinga jin alamomin kirjin sa yana bugawa yana ciwo yana hada musu da yawan ciwon baya mace kuma yakan sa mata tsananin ciwon mara lokacin al'ada waɗannan cututtuka malamai suka ce idan suka hadu a jikin dan adam mafi girman alaman da ake gane jinnu shine duk lokacin da ta zo ko ya zo zai karanta Qur'ani sai hamma sai bacci wata rana ma har hawaye amma yana ajiye Qur'anin ko tana ajiye Qur'anin shikenan sai ta miƙe wasu shedanin ko shedaniyar takan sa ma mace ko namiji sallah idan ya yunkura zai yi sallah sai dinga jin kasala amma yana fadi kuma shikenan sai ware to ita ashiqa yadda ake gane ɗan namiji yana fama da matsalar cutar jinnul ashiq shine tun daga samartakan sa ake bincikan matsalar da yake damun sa wani zaka ga tunkan yayi aure zai dinga yawan complain na cewa shi fa bai da ciwon da ya wuce ciwon kai baya da ciwon da ya wuce ciwon kirji sannan yana samun matsalar ciwon mara tamkar mace kuma zaka ji yana cewa al'aurar sa yana kankancewa wani lokacin ma zaka ji yana cewa hatta wani farruwa na fito masa daga al'aura wanda wannan farruwan ba asalin wadi bane asalin malaman take sun ba mu fatawa akan alwadi wal ma'u al kharij inda shahawat tatafaqqar aw nazarihi aw ghairihi wato shi wadi yana fita ne lokacin tunani ko sha'awa to shi wannan babu sha'awa babu tunani ko da yunkurin fitsari yayi haka zai ga wannan abin ya fita sannan kuma al'auran sa zai dinga takurewa yana kankancewa wani lokacin ma kaman zai kude sannan zai waye gari kuma shi kadai sai ya dinga jin kwakwalwar tasa kaman ba a jikin sa take ba duk abin da ya fara sai ya lalace da zai bude littafi yana karatu ko karatun boko ba karatun Qur'ani ba yana daukan hana da yana fara karatu sai hamma kuma yana ajewa shikenan sai da noman kuma in ya fara karatu ba zai iya karatu ba wani lokacin zai iya shiga cikin jami'a malami zai zo yana fara yana hango lecture zai shiga cikin aji sai bacci sai kasala ko hankalin sa ya fita daga jikin sa ko kuma sai malamin ya fita sai ya ji a lokacin ya nutsu yana so ya ga ko ya fahimci abin da ake so a masa sannan alaman da yake gwada cewa ɗan namiji yana tare da ashiqa shine duk lokacin da ya kwanta cikin dare yakan ga wata mace tana zuwa masa a matsayin siffar mace yana saduwa da ita kuma saduwar da yake yi da ita yana samun biyan bukata kuma wannan shedaniyan ba za ta bar shi ba za ta dinga sanya masa karfin sha'awa a lokacin da ya kasance bai dace a ce yana sha'awa ba takan bujiro wa ɗan namiji wani lokacin ɗan namiji sai a je a yi ta cewa ba su ne za ka ga mutum yana da matarsa ta sunna amma duk lokacin da ya zo kwanciya da ita sai ya waye gari shi ba namiji ba wani lokacin ma yana kusancinta a matsayin shi baya jin wani abin da ya kamata a ce ya ji a jikinsa za ka samu duk magungunan da ya kamata ya sha an gwada baya da diabetes an gwada jininsa yana da kyau duk wani bincike da ya kamata a yi da duk magunguna kuma yana da mata ta sunna zai tsinci kansa na al'aurarsa yana kankancewa kuma yana da matarsa ta sunna suna kwance gado ɗaya da matar zai iya kwanciya ga matarsa yana gefe kuma still yayi mafarkin wata mace ta zo cikin bacci kuma ya sadu da ita kuma ya biya bukata kuma da zaka tambaye shi bukatar da yake samu a mafarki baya samu a matarsa ta sunna wani lokacin zaka ji matar ma ta hau kansa wani lokacin sai ka ji an ce ya dauki kwanaki amma duk da halin da ke ciki na rashin sha'awa tsakaninsa da matarsa da zai fita wani waje wajen aiki ko kasuwa shedaniyar zaka kawata masa tsananin karfin sha'awa akan wasu matar da ba matarsa ba wannan duk yana daga cikin sharrin masal jinnul ashiqa sannan ashiqa ba ta barin namiji saurayi ko da magidanci takan shiga hanyar tattalin arzikinsa zaka ga duk abin da ya fara baya lasting in karatu ne ba zai iya yi ba in kuma sana'a ce yana farawa ko ya dinga samun asara ko ya zamto baya kokarin abin da zai amfane shi ko sai ya samu abin da ya kamata ya amfani da shi sai kaga baya shan giya baya neman mata amma ya nemi ta wani hanya ya salwantar da wannan dukiyar ya rasa kuma a takaice shi da kansa zai dinga ji maransa cewa abin da ya same shi ta dukiya ko albashi ba albarka a tattare da shi. To ashiqa tana iya yi mada namiji wannan, sannan ita kuma ya mace ashiq yana iya hana ta aure. Na farko duk lokacin da saurayi ya zo maganar aure ba ta so, amma za ta dinga cewa duk lokacin da ta kwanta tana mafarkin ɗan namiji yana saduwa da ita. Wata ma za ka ganta ba ta yi aure ba budurwa ce, wata sai ka ganta ta yi haske, ta yi kyau, cikinta da nonanta ya cika tamkar wata mai ciki, in an kwana biyu kuma sai ta fada. Kuma za ka ji tana yawan complaining, tana mafarkin jirajirai. Wani lokacin kuma za ka samu duk lokacin da ta zo al'ada tana samun tsananin ciwon mara, duk bincike da magungunan da ya kamata a yi an yi ba a samun nasara. In ta yi aure, in shedanin yana santa zai iya binta. Cikin bacci tana mafarkin ɗa namiji na saduwa da ita, amma in mijinta na sunna ya zo saduwa da ita ko ta ƙi ko kuma za ka yi zai sadu da ita, amma cikin tsananin wahala da rashin samun biyan buƙata. To ashiq yana iya sababar wa mace da waɗannan abubuwa. To idan muka fahimci waɗannan, sai mu fahimci cewa cuta ce wanda asibiti da gargajiya ba za su warkar ba sai dai asibitin Annabi Muhammad. Wannan ya sanya ɗaya daga cikin manyan malamai ya rubuta littafi An-Nishaṭu wal Quwwa wa Shifaa'u fil Adhiya, Abu Marwan al-Andalusi. Duk waɗannan sai ya ɗauko, in matsala ta jinni ce sai ya ɗauko nassin Qur'ani da itatuwar da manzon Allah ya faɗa. To yanzu idan mun fahimci waɗannan matsaloli wani yana tattare da su, sai mu duba mu ga wannan malamin wani hanya ya kawo na mafita akan waɗannan abubuwa. Na farko dai dukkan ɗa namiji da yake samun matsalan raunin al'aura ta fuskan kusancin iyalinsa, in alaƙan yana alaƙa da abin da aka yi bayani a baya, tattarewan al'aura, fitan wani ruwa, mafarkin mace a kowane lokaci, samun rashin biyan buƙata a kan matarsa ta sunna, biyan buƙata a mafarki, ƙarfin sha'awa a lokacin da iyalinsa ba ta nan, to wannan ya tabbata cewa yana da masal jinnil ashiqa, hanyar da zai bi wajen warkewa da ƙarƙashin Qur'ani da hadisi. Hanyoyi guda huɗu ne zuwa biyar. Hanya ta farko shine dole ya lizamce komawa ga Allah. Komawa ga Allah shine ya zamto mai yawan karanta Qur'ani, ransa yana so ko baya so. Ya zamto kuma mai yawan kwana tare da alwala. Ya zamto kuma mai yin zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na safe da kuma na yamma. Ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wanda zai karanta wannan kalma face Allah ya kawo masa kariya, babu wani halittar da zai iya cutar da shi a wannan wuni. Shine bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ya tabbata manzo Allah yace duk wanda yake karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, Allah yana kawo masa kariya da dauke koda masauki yaje babu wani halitta da zai iya cutar sa. Ya tabbata manzo Allah yace duk wanda yake karanta a'udhu bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa zara'a wa min sharri ma yanzulu min as-sama'i wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri fitna al-layli wa an-nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqa yatruqu bi khairin ya rahman. Malaman sunna suka ce duk karfin aljini da taurin kansa Allah na halaka shi karkashin wannan addu'a ta Annabi Muhammad. Ana so kuma mutun ya lizamci yawan amfani da waɗannan itatuwa. Itatuwan sun kasance kamar haka. Na farko ana buƙatar shi da kansa ya samu wani na kusa da shi, mutumin kirki. Ana so a samu ruwa, ruwan nan a samu ruwa mai kyau, sai kuma a samu albasa, sai kuma a samu asalin mai gishiri, sai kuma a samu kanwa. Kar mu mance malaman musulunci suka ce magani ɓangare biyu ake karɓansa a musulunci, akwai nas, akwai tajruba, akwai kai tsaye wanda manzon Allah ya faɗa, akwai kuma wanda babu aya babu hadisi. Mutanen kirki cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu suka fahimci haɗa kaza da kaza, babu shirka babu bid'a, ana iya samun mafita. Wannan malamai suka ce babu laifi za a iya amfani da shi. Shi yasa nan ƙarƙashin nan wannan malamin yake cewa babu wani malamin sunna da yake faɗa da maganin asibiti ko yake faɗa da maganin gargajiya. Ana faɗa da maganin da aka kafa sharaɗin da ya ci karo da aƙida. Ɗauki maganin gargajiya, akwai maganin da wanzamai suke bayarwa a matsayin maganin ciwon mara na mace lokacin al'ada. Za ka ji an ce idan za ta sha maganin ana so ta yi salala, ban san ko kun san salala Hausa ba. In ta yi salala sai a ce sauran icen da aka yi salalan sai a ɗebe shi a je a zuba shi a bakin ramin tururuwa. To ba shan salalan ne laifi ba, ba dafa salalan ne laifi ba, alaƙanta maganin da ramin tururuwa shi ne ya ci karo da da'awar Annabi Muhammad. Nan ne malamai suka ce ba za a amfani da shi ba. Idan an ce za a kore ice, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi wata itaciya da ake ce mata habbatus sauda. Anas ibn Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace habbati sauda shifa'un min kulli da'in illa as-sam was-sam wal-maut babu abinda bata magancewa sai cuta biyu mutuwa da tsufa nan ne sai manzon Allah ya ɗebi habba sai sa a bakin sa sai bi da ruwa ya sha a cikin littafin radul mubin ala bid'il mu'alijina Dr. Abdul Na'im yace to anan ne turawan zamani suka samu ɗiban kwaya a watsa a baki a bi da ruwa daga annabi Muhammad suka samu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ɗebi tsaban habba ya zuba a bakin sa ya sha ruwa anan yace kuma cutan da yake damun sa sai Allah ya warkar da shi a cikin wannan littafin malamin ya kawo abubuwa da yawa wanda zai baka mamaki sai kaga wahala nake yi da mun koma ga itatuwar da manzon Allah ya faɗe su da mun dade da warkewa to ana buƙatar mutumin da yake fama da wannan matsala za a samu gishiri ka samu kanwa a samu albasa wadannan abubuwan bincike ne na wasu malamai mutanen kirki suka ce za a yi sai a samu ruwa wanda bai da lafiya sai ya sa hannunsa a cikin ruwan yadda zai kama hannunsa iyana sai a samu wanda zai karatu in so shine samu a samu wanda zai karatu ko da namiji ne zai iya karanta wa matarsa ko da mace ce za ta iya karanta wa mijinta amma wasu malamai suna ganin a samu wanda baya ƙarya baya cin haram bai bid'a bai saban Allah ana samu ba? Ana samu ba? Za a samu insha Allah. Ai mutanen kirki ba su karewa. Ha? Ko a cikin Abuja za a samu insha Allah. An gane ko? To wannan fahimta ne. Amma a taƙaice idan ya zo ya sa ana buƙatar a karanta waɗannan ayoyi. Waɗannan ayoyi malamai suka ce dukkan shaiɗanin da yake damun ɗan adam namiji ko mace in ashiqa ne in ashiq ne in ma aljinin shi ya kawo kansa to wannan hanya ce da izinin Allah da a samu mafita kowa sai kashe kunnansa nan ana buƙatar in kana da wannan lalura to yanzu in ka tafi gida matarka ta ma in kana da wannan lalura in ka tafi gida wani wanda kake gani kusa da kai ya ma amma mafi rinjayen malamai suka ce dukkan matsalar da ya shafi cikin gida to mata da miji ya kamata su magance kamar yadda ummi na Aisha tace babu wani abin da ya shafi sirrin cikin gidanmu da ɗakin mu to mu da manzon Allah muke magance shi to wannan shine hikima na malaman sunna suka ce darasi na irin waɗannan ya zamto a cikin masallatayyanmu na ahlus sunna saboda idan ni da kai muka fahimci matsalar to da izinin Allah babu wanda zai zo ya damfare mu ko ya haƙince mu to a taƙaicen aka samu ruwan da gishirin da kanwa aka yanka albasan sai a sa hannu a ciki ana so a yi isti'aza da basmala za a karanta fatiha tun daga farko har ƙarshe na biyu za a karanta ayatul kursi tun daga farko har ƙarshe na uku za a karanta amanar rasul tun daga farkon ta har ƙarshe za a karanta suratul ikhlas suratul kafirun tun daga farko har ƙarshe za a karanta suratul ikhlas tun daga farko har ƙarshe za a karanta suratul falaq tun daga farko har ƙarshe za a karanta suratul nas tun daga farko har ƙarshe za a bi da waɗannan addu'o'i na bismillah arqiq wallahu yashfik min kulli da'in uziq wa min kulli nafsin aw aynin hasidin allahu yashfik za a karanta allahumma rabban nas asfid alba'ath washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama waɗannan aka karanta a ciki ko da lokacin da namijin yake karantawa in shaydaniyar tana tare da shi ba mamaki cikin izinin Allah ta yi huduri shine huduri shine tabayyana ko a ganshi yana vibrate ko kuma a ji ya canza to wacce take karatun ko yake karatun kuma ku gane malaman ahlus sunna tun daga kan allamatul jazira bin baz har shaikh salih al-usaymin har allamatul muhaddith muhammad nasiruddin albani sun yi ittifaki cewa babu wani nassi kai tsaye daga annabi ko daga magabata irin su imamu maliku da yace mace ba za ta ruqya ta karanta alqur'ani wa mara lafiya makanta ko dan uwanta ko mijinta ba ai Allah bai saukar da Qur'anin kadai wa maza ba Allah ya saukar da Qur'ani gaba ɗaya wa al'umma ne kuma mace al'umma ce ko ba ta ciki saboda haka babu wani nassi bokaye da yan bid'a ne suke tsoratar da mata saboda kasrike azkar su samu kariya daga shaytanu su dinga zuwa wajen su saboda haka mace za ta iya ruƙuya wa mijinta miji zai iya ruƙuya wa matarsa da zai iya ruƙuya ma uwarsa uwa za ta iya ruƙuya ma yarta me yasa hikima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da dako ya duk garin Allah in ya waye ya dafa kan dan yace me u'izuka bi kalimatil lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama wannan addu'a an kiba namiji ko mace wanda zai mu wani saboda haka wannan ma kanta ruqya ne to wannan ruqwa ana yi wa mutumin da ke fama da matsala ta ashiqa namiji idan aka masa bayan an gama karatun a wannan lokacin malamai suka ce yana daga cikin cutar da shedani ko shedaniya take sawa namiji ko mace akwai rashin samun nutsuwa namiji ne cikin gidansa amma bai samun nutsuwa ko haka kawai ya waye gari matarsa ta sunna yaji ba abinda yake bukata illa ya bata mata ko ce da za a ce ta tafi gidansu ma wani yana so haka kawai ka ji ka waye gari ka tsani matanka ka rasa laifin da kama sai dai malamai sun ce fa asalin fishin kashi biyu ne akwai wanda aljanu suke sa akwai kuma wanda yau kake sawa akwai talauci to ana gane na jinnu shine hadisin Imam Muslim kana arshuhu alal ma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake garin Allah in ya waye Iblis zai sa almajiransa da yaransa su taru a gaban sa ya tura su aiki yamma za su sake sa masa kujera akan ruwa sai su dawo me nasa ka kai na sa wani yayi zina wani yayi kaza wani yayi kaza manzo Allah yace babu wanda aka bi jin dadin aikin sa sai wanda yace yau na shiga gidan matan wani na samu mata da mijinta na dinga shiga tsakani in kai kawo ban bar gidan ba har sai da mijin yace wance ki tafi gidanku na safe ki manzo Allah yace to wannan shi Iblis zai masa kyauta har ma ya bashi kambe na sarauta shi yasa manzo Allah sai ba mu shawara a cikin littafin fiqhul mar'a na Jassar Abdurrahim yake cewa in kana cikin gida matarka ta daga maka hankali ta bata maka rai in kana sai manzo Allah yace ka zauna in kana zauna manzo Allah yace ka nemi ruwa mai sanyi ka sha suka karanta Qur'ani ko ka tashi ka fita ka bata waje lokacin da shedanin ya sauka kuma sai ka dawo gida kai sallama ka zauna ku ci gaba da hidimominku idan aka yi wannan karatun bayan an gama karatun sai a ɗebi albasan a ci menene alakan cin albasa ko menene alakan albasa a cikin ruwa da karanta Qur'ani malamai suka ce ita albasar da kuma asalin ruwan amfanin su shine lalurar da shedanin ya sanya a jikinka alqur'ani kuma shine Allah madaukakin sarki ke fitar da shedanin a jikin mutum lokacin da aka ci albasan aka sha ruwan kuma sai mutum ya ɗebi sauran ruwan sai ya bi cikin ɗakin da yake kwana ko cikin ɗakin da yake samun rashin bacci ko muna nan mafarkayyan sai a dinga ɗiban ruwan ana cewa bismillahi ukhruj adwallah bismillahi ukhruj adwallah da sunan Allah ka fita makiyin Allah akwai malamai da yawa da suka ce ko da asalin cikin gidanka ne iyalanka kananan yara suna samun firgita da tsorata na samun matsalolin shedanu aka samu ruwa aka yi wannan karatun ayoyin aka watsa to da izinin Allah duk shedanin da ke damun dan adam Allah zai magance masa mun fahimci cewa dai a yanzu namijin da ke fama da matsalar ashika babban abin da zai warkar ya raba shi da ita shine na farko karanta masa alqur'ani na biyu kuma muka ce dole ya koma shi kansa da zikirori da kuma addu'o'i yayi kokari ya zo mutumin kirki yayi kokari duk lokacin da zai kwanta ya hada hannayen sa ya karanta kul hu uku falaki uku nasu ku shafa a jikin sa kuma yayi kokari yana halartar sallar jami'i manzo Allah cikin hadisi ingantacce yace babu wani mutumin da zai kiyaye salloli guda biyar face Allah ya kawo masa kariya da tsari daga dukkan fitinar da zai same shi ubangiji Allah ya kare mu abu na biyu kuma ana amfani da wasu itatuwa a matsayin magani na cutar da aljanin ya sa a jikin mutum misali wannan kankancewan al'aura da wannan rashin samun biyan bukata lokacin iyali amma in fa ashiqa ta sanya wa dan adam ana amfani da waɗannan abubuwa na farko za a samu asalin garin habbati sauda ina fatan dai kun san garin habbati sauda habba ta kasu kashi biyu ko kashi uku akwai East Sudan akwai Air Algeria akwai kuma East Saudiya amma wanda aka fi bayanin karfinta da kinta shine gaskiya sun ce East Sudan ta fi na binta sai Air Algeria sai East Saudiya tana da kyau amma gaskiya kyau da karfi East Sudan yawanci naga sun fi fifitawa akai domin yajin habbati sauda ita kadai tsabar habba East Sudan illa zaka ɗebi kaɗan ka sa a bakinka ka ɗebi East Saudiya ka ci zaka ji karfi da yajin ta ma asalin East Sudan din ta fi almuhim duk wanda aka samu dai in ina bada shawara kullum kuma na sha nasiha ma waɗanda suke saida magungunan addini Allah shine saida kwanakin baya hatta malam Aminu Daurawa sai da na same shi an gayyace ni Kaduna wa'azi shi ma an gayyace shi yace malam na zo janka ne da shawara a matsayin ku na shugabannin addini kuma Allah ya baka dama na wani bangare a hizba ya kamata masu magungunan addini ya zamto ku ne nafdak masu bincike a kansu saboda bincike ya gwada cewa wasu daga cikin yan uwa maha'inta suna hada injin oil da man gyada su sayar a matsayin zaki ana samun wake a nika shi a matsayin garin hulba ana nika masara da gawayi a matsayin garin habbatin sauda ni da kaina na aika an so min man habba alkwaja wallahi daga ƙarshe sai na gane alayya didari ne aka samu a ciki aka sayar mu a matsayina ni da na san man habba kenan to ina ga wanda bai sani ba to a takaice in zaka sayi garan habbati sauda shawara da nafi bayarwa shine kai kokari ka sayi tsaba in ka sayi tsaban ka san abin da ka saya ko to sai ka zo gida sai a nika maka ita garan habba ba ma bangaren matsala na wannan lalura ba za mu yi bayani akan cututtukan da take magani karkashin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai wani littafi da nake da shi ana ce ma littafin ba'atul jinsi asbabuhu wa ila malamin da ya tashi kawo falala da bayani akan magungunan da habba take yi yace da mutum zai dinga samun tsaban habbati sauda ya hada ta da suga yana ci akwai namijin da zaka ganshi haka Allah ya masha Allah zaka yana da dan ciki haka wani ma ka ce ma yayi kusan aihuwa to wannan malamin suka ce a ba da kai nake ba to lan malamai suka ce da zai dinga cin tsaban habba da suga nan sukar da ka sani suga ka ɗebi suga ka hada da garin habbati sauda ka ɗiba da safe kan kai breakfast ka ci ka bi da ordinary ruwa da yamma kafin ka kwanta ka sake ci ka sha ruwa ka ba ma kanka sati ko kwana uku suka ce basir koda basir da larabci shine albawafin da turanci shine file file ko suka ce to koda ta fito tana bulla a jikin dan adam inda zaka danga ce da izinin Allah insha Allah shafaka Allah Allahu akbar nabiyu suka ce misali takriban ka samu dukan su mutafawiya misali a samu habba cokali uku sai a samu sugar cokali uku ina bayani fa akan kai ka sai tsaban ka nika da kanka ba wai garin ka je ka saya ba in garin zaka saya kuma ka samu silwan wanda yake zuwa a jiki a rubuta mamlakatul arabiyyah saudiya to wannan koda ya kai 1000 anan bai tsada ba amma a kano 350 zuwa 1000 suke sayar da shi saboda haka wannan ka samu cokali uku wannan cokali uku ka hada da safi ka karya ka ci in yamma yayi ka ci ka ba mutum sati biyu ko sati ɗaya ka ga tundinsa da basir ɗansa da matsala in basir ne ya sa maka raunin al'aura suka ce to shafaka Allah insha Allah suka ce kuma idan lalura ce a cikinka Allah maɗaukakin sarki jarabe ka to kana ce haka zaka ga mutum yana bayan gida very soft to muna magana akan wanda shaitani ya ta kankantar masa da al'aura kuma ta cire masa sha'awa a wajen iyalinsa to shi wannan kake dai samu garin habbati sauda akalla garin habbati sauda nan ana bukatar ya samu cokali guda 6 na biyu dai samu garin khaltit khaltit garin khaltit akalla ana so ya samu cokali 2 sannan na biyu ana so ya samu garin hulba waɗannan abubuwan su ake so a hada su waje ɗaya idan aka hada su waje ɗaya sai a samu madara madaran da aka fi buƙatarsa na farko inda hali shine a samu fresh milk rashin samun fresh milk kuma kullum ina ba da shawarar ai amfani da madaran luna saboda luna asalin madara ce wanda take fitowa daga ƙasar Saudiya a Jidda take kuma yawanci zaka ga ita asali ana ganin cewa madara ce wanda babu ha'inki amma sick milk namu bincike ya gwada soya ce saboda haka a takaice idan aka ɗebi cokali ɗaya na wannan garin maganin ko kuma kafin a ɗiba ana buƙatar shi ma a masa ruƙuya malaman sunna suka ce ko da ruwa ɗan adam zai sha ya karanta ƙur'ani ƙur'anin zai zamto waraka da samun biyan buƙata to idan ya karanta wannan ƙur'anin a ciki sai a ɗebi cokali ɗaya na wannan garin asalin gwangwanin madara na luna sai a sa shi a kan wuta amma ba za a zuba asalin madaran ba sai an ɗan sanya masa ruwa saboda shi kaɗai zai iya ƙonewa idan aka samu da suka ce a samo labanin sukun madara mai ɗumi sai a zuba wannan garin a ciki sai a gauraya sai a samo zuma cokali uku sai a zuba a ciki sai a ɗora shi a kan wuta in aka ɗora shi a kan wuta awa ɗaya kafin mutum ya kwanta ake buƙatar ya samu wannan maganin da ya haɗa da madaran ya sha to wannan suka ce in zai ɗauki lokaci ana masa wancan ruƙuya kuma yana sha to wancan karatun ƙur'ani shine zai kori shaiɗaniyan wannan kuma shine Allah zai taimake shi ya magance cutan da shedaniyan ta sanya masa. Ai ba a gane yana da shedaniya a jikinsa ba sai ta sanadin ciwo. To yanzu ciwon ake so a magance, ita kuma Alkur'ani Allah ya kore ta. Sannan hanya ta biyu da ake bi wajen magance wannan matsala na wanda shedaniya ta gusar da sha'awa a tsakaninsa da iyalinsa, kuma na biyu suka ce akwai kiba wanda ake gane cewa kiban ba ta lafiya bace. Shine mutumin da zaka ga na farko ga kiba, ga teba, sannan kuma ga asalin rashin samun nutsuwa wajen ibada. Ba zai iya samun karanta Qur'ani ba, ba zai iya samun nutsuwa ya zauna da iyalinsa ba. Yasa wasu malaman ma suka ce mata suna iya fahimtar mazajensu suna da shafan aljini a jikinsu ta hanya guda uku. Na farko ki fahimci akwai wata alaƙar nutsuwa da soyayyar zama tsakaninki da mijinki, yana zama ya baki haƙƙinki ta mace. Sannan kuma yaya alaƙa tsakaninsu da yaransa, domin shedaniya za ta iya farraka ka da kai da iyalanka, ta sa kiyayya tsakaninka da matanka, sannan ƴaƴanka kuma duk abin da suka yi ba sa burge ka, sai faɗa sai hanci ne, yaran suna ganinsa sai tsoro sai gudu. Suka ce to wannan yana buƙatar a taya shi addu'a ta fuskan karanta masa Alƙur'ani. Waɗannan su ne hanyar da ake bi wajen magance wa ɗan namiji matsalar da yake damunsa na ashiƙa. Sai kuma abin da ya shafi asalin matsala ta raunin al'aura na ɗan namiji, wannan shi kuma ba aljana ta sanya shi ba. Shi yasa mallam cikin wannan littafin yace abubuwa guda biyar ake dubawa, waɗanda su ne ake ganin suke alaƙa da kawo wa ɗan namiji cikas ta fuskan abin da ya shafi raunin al'aura. Na farko yace at-ta'ab. Ma ma'ana at-ta'ab shine gajiya. Tunda safe yana asalin wahala wajen neman abin da zai ci, sallan azhar da al'asr da magriba da isha'i ma wasu kariyo ba su yi. Kaga wannan duk lokacin da yazo kwanciya asalin ba zai iya samun nutsuwan da zai kusanci iyalinsa ba. Na biyu kuma suka ce amradu sukkar shine cutar diabetes. Suka ce ciwon diabetes yana rage ɗan namiji a kashi 100, yana mayar da shi, yana cire masa kashi 75, wani ma yana cire masa kashi 80. Sannan na uku kuma suka ce ne, suka ce albawasil shine cutan basir. Na biyar kuma na hudu suka ce kuma shine al'ashiqa, bayanin da muka yi akan wancan shedaniya. Na shida suka ce shine as-sihr, za a iya turo aljana ko aljani ya zo ya tukuku ya ɗan namiji ya hana shi saduwa da matarsa, kuma a gefe zai ji shi kamar ɗan namiji ne. To idan na sihir ne, shi kuma hanyar da ake bi ana so a nemi ganyen magarya. In aka samu ganyen magarya guda bakwai ana karanta waɗannan ayoyin Alƙur'ani. Suratul A'raf ayatul kursi tun daga farkon ta har ƙarshe, da suratul A'raf aya na 79 zuwa aya na 82, suratul Taha, suratul Yunus aya na 79, afwan, farko ana karanta suratul A'raf aya na 117 zuwa aya na 119, sai suratul Yunus aya na 79 zuwa aya na 82, sai suratul Taha aya na 65 zuwa aya na 69, sai suratul Kafiruna tun daga farkon ta har ƙarshe, sai kuma suratul Ikhlas tun daga farko har ƙarshe, sai suratul Falaq tun daga farko har ƙarshe, sai suratul Nas tun daga farko har ƙarshe. Wannan ruwan da aka yi karatu a cikin ganyen magarya, in raunin al'auran ɗan namiji ya kasance yana alaƙa da sihir, to wannan shine hanyar da malamai da yawa suka bayar na ibtalus sihir. Sai ya samu ruwan, sai ya bismillah ya sha, sai ya shafa jikinsa. Amma shar'i suka ce wa an yalqal ma'a fi makani tahir, ba a yadda wannan ruwan ya sauka a wani waje ba sai waje mai tsafta, shine wajen da ba kazanta ba. Sannan kuma wannan ana so mutum yayi so biyu ko so uku ko ma so bakwai har zuwa lokacin da Allah zai bashi lafiya. To wannan shi ma ana samun nasara game da mutumin da ake tunanin shedani ko shedaniya ta cutar da shi. Akwai hanya na uku na ibtalus sihir. Ana samun ruwan zanzar a zuba gishiri, a karanta ayoyin ruqya, a bawa marar lafiyar da ake tunanin aljani ko aljana ta cutar da shi. To waɗannan mun fahimci shine hanyar da za a magance cutar da aljana ta sa wa ɗan namiji ta fuskan matsalar al'aura. To sai wannan abin da ya kawo na amradu sukar li ilaji da'aful jins. Yanzu mai cutar diabetes ana so a magance matsala na raunin al'aurarsa. Sai malam yace ba a magance raunin al'auran mai cutar diabetes sai an kawar da ciwon diabetes din, tunda asalin dama cutar diabetes din ita ta kawo. Kamar yanzu mutumin da yake da jinnu ne yana yawan samun ciwon kai, sai aka gane aljanin ne ya sanya masa ciwon kai, sai suka ce to babu yadda za a magance ciwon kan sai an kori aljanin. Domin ko an magance ciwon kan, in aljanin bai tabba zai sake dawowa. To haka ita kanta diabetes a wajen malaman sunna suka ce in ana so a yi amfani da magani wajen kawarwa sai an fara koran shedanin, to diabetes sai an kori diabetes din tukunna, sai kuma a zo a yi magani na ba'aful jinsi. Akwai wasu itatuwa wadda kwanakin baya Allah cikin nasararsa albarkacin zuwa nan wajen mun tattauna da wani malami da ya fassara min ikin da Hausa sai na ga ma kusan mun santa ma waza abu ne mai sauki Allah muna roƙonka Allah ya taimake mu kun gani ma zuwa nan wajen ya sa ma ni ma na samu wani ilimi kenan Allah ya sa mu dace idan mutum yana fama da diabetes ana so a yi amfani magani mafi sauki ta magance cutar diabetes abubuwa guda uku ake nema na farko ai kun san gwanda ha ganyen gwanda an san shi ko ba san shi ba na biyu kuma suka ce sai a nemo asalin ganyen shiwaka akwai shiwaka a garin nan ko babu ha akwai shiwaka ganyen gwanda da ganyen ne ne na uku kuma sai suka ce sai a nemo asalin ganyen zogale nawa kenan waɗannan guda biyu da gwanda da zogale musu sawuya yawan su daya amma shiwaka suka ce ba da a sa shi da yawa ba me dalili saboda tana da menene daci sannan daga nan kuma sai a nemo kanwa mun samu sabani da wani malami mu duk da Bahaushe ne asalinsa dan Kebbi ne Allah ya kaddarta iyayensa da su tafi Saudiya sai suka haife shi a Sudan da aka haife shi a Sudan ba a tafi Saudiya ba ba su dawo Najeriya ba aka haife shi yayi karatu yanzu doctor ne a can yana karantar da addinin musulunci a jami'a yake gaya mana cewa babu wani sabani akan kanwar da ake bukatar amfani da ita akwai ta kanwa da Hausa ana ce mata ungurnu yayi take na jar kanwa ita ce ungurnu ai ita ce jar kanwa ko to ana so a same ta to to jar kanwa an gane ko to ana bukata a samu wannan jar kanwan amma ita jar kanwan da ake bukata ana so a samu madaidaici shi wanda yake fama da diabetes din shine an ba da sukar kafin ya sha wannan maganin ana bukatan ya je ya gwada jininsa sannan kuma suka ce za a yi amfani da lita biyar na ruwa in aka samu lita biyar na ruwa sai a zuba a cikin wannan sai a dora shi a kan wuta har sai ya tafasa amma suka ce wutan ya zamto khafif kun gane abin da ake nufin khafif shine ya zamto ba a bude masa wuta bal ba a bashi wuta madaidaici yanda zai haɗu da junansa ya dahu idan ya dahu sai a tace sai a zuba a cikin wannan litan lita nawa amma ana so a zuba ruwa koda ya kone ya zamto ya kai lita nawa to asalin shi wannan marar lafiyar da ke fama da diabetes ya je ya gwada jininsa ya san level na sugar nasa to sai ya ajiye wannan ruwan a matsayin shine ruwan shansa yayi kokarin hakura da shan kowane irin ruwa duk lokacin da ya ji kishin ruwa har lokacin da zai gama shansa yana gama shan wannan ruwan yana da daman ya kara yana da daman kuma ya je ya sake gwada jininsa ya ga yaya yake samu ci gaba a jininsa idan ya ga ya samu canji dangane da abin da ya shafi don kullum abin da malamai suke nunawa shine da wannan ba lalle magani ɗaya musu ba zai iya yiwa abinda ya mu wannan ba zai masa ba kamar matar annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah kwana biyu sai ya ganta sai ga ta dan yi slimming ta dan yi kyau ta dan ragu ta dan yi kaza manzon Allah sai ya ce ko zaki ga mun me kike sha sai ta ce ina amfani da sana wata itaciya ce ana ce mata sana amma masu magani suna ce mata sanamaki. Amma me yasa ake ce mata sanamaki? Saboda na kasar Makka ta fi kyau. Saboda haka duk wanda yake so matarsa ta yi slim irin na matan Annabi Muhammad sai ya nemo itaciyan sanamaki. Amma mafi yawan wanda suke sayar da shi a shagunan nan mafi yawa ina inkarin su. Saboda kwanakin baya akwai maganin da aka je aka ce min za a saye shi. Muka tambaye shi, da muka tambayi kilo din maganin, abinda suka ce mana kilo din su kusan dala 100 a lokacin ana canjin dala naira 16,000. Da muka zo kasuwan kunni sai naga ana kulla shi naira 50 naira 20-20. Ya zan yi in yadda shi ne? Ha? To saboda haka in an samu mai tafiya umra ko an samu mai tafiya yankin kasan Jaziratul Arabiya sai kace kana so a so maka asalin sanamaki. Ko kuma in su masu maganin akwai tsoron Allah, domin matsalar da muke samu akan magunguna a arewacin Najeriya shine a masu magungunan addini kashi 10 kashi 9 daga ciki kawai an shiga abin da kane. Ina tunanin na iya karatun Qur'ani shikenan fara rukuya. Na farko ban san sharadinta da ladabanta da dokokinta da ya tabbata a cikin sunna ba. Sannan kullum mu gane a ka'ida ta musulunci akwai bambanci tsakanin raqi da mu'alij. Akwai bambanci tsakanin mai rukuya da kuma mai bada magani na musulunci. Saboda kowanne karatu ne mai zaman kansa. In magani ka karanta to ka tsaya a matsayinka na magani. In kuma rukuya ka karanta sai sa aka samu zaman lafiya a kasashen da suka ci gaba, irin yankin su Oman, irin su yankin Sudan, irin su yankin na Libya da kuma wasu yankuna dai ahlus sunna sai kaga sun kasu kashi biyu. Eh ni abin da ya kawo ka, eh ni magani ne na sani. Saboda haka me yake damun ka? Cuta kaza da kaza, to cutar nan ta ka gaskiya ba ta alaka da irin maganin da zan baka, akwai sharri shedanu a ciki. Ka je wajen mallam wani, yana waje kaza, shine wanda ya san yadda ake karanta Qur'ani da ka'idodinta da ladabin sa, ni ba layina bane. Saboda haka sai in baka not kawai sai ka wuce ka je wajen wani. Wannan fa an samu hadin kai da ci gaba na ahlus sunna kenan. Wato kowa ya rike bangaren sa kenan. In ka je yayi rukuya yayi rukuya yayi rukuya, in ya ga alaman aljini ya bayyana, in ya ga alaman aljinin baya jikin sa, shi kuma sai turo not sai sake rufarin din sa zuwa waje kaza. Ni na gama nawa alhamdulillah yanzu ya zanto babu jinu a jikin sa. To kai kuma yanzu sai ka duba wani magani ya dace a bashi. Eh akwai ciwon kai. Eh jinnun nan ya samun hadda hawan jini. Eh jinnun nan ya sanya min har ma yanzu na tsinci kaina cikin ulcer. To zaka nemi kaza, zaka nemi kaza, zaka nemi kaza, shikenan an samu zaman lafiya. Amma shine ne ruqya, shine ne magani. Saboda haka dole a dinga samun cin karo. A takeice in aka magance wannan sugar din, to shi kuma mai diabetes, abin da ake amfani da shi wajen magance asalin cutar sa na raunin al'aura, suka ce abubuwa guda uku ne. Na farko akwai naba ana ce masa kuzbara. Ban san sunansa da Hausa ba. Kuzbara ake neman garinsa. In an nemo garin kuzbara sai a samu kwai, koyi wannan da muke ci, sai a haɗa garin kuzbara da kwai sai a kada. In aka kada sai a nemo asalin man zaitun original. Amma man zaitun sun kasu kashi uku. Akwai man zaitun na dafa abinci, akwai man zaitun na magani, akwai kuma asalin man zaitun wanda ake amfani da shi a kowane bangare. Zaka ga mafi yawan wanda yake zuwa a gwangwanin nan na abinci ne. Shine kwanaki aka ce ma Amurkawa da suka gane amfani da shi har kusan an kara masa kuɗi a Turai. Amma an samu dakatawa wasu sanadin rikicin ƙasar Libya, da mafi yawa daga Libya yake zuwa, yanzu na Spain ne yake zuwa. Kamfanin guda uku ne, akwai Brillo, BROLL. Sorry, BRILLO. Wannan kamfanin Spain ne. Akwai kuma Sabroso. Shi kuma asalin Sabroso, kamfanin Brillo ne suka canza sheka. Suka dawo Sabroso, duk waɗannan kamfanonin suna da kyau. Da ka ga magungunan su, yawancin kamfanin Hamani ma an ce zai ta fara fitar da zaitun. Amma waɗancan kamfani ko a ƙasashen Larabawa an yadda cewa ƙasar Spain tana daga cikin ƙasar da take Allah ya albarkace ta da man zaitun. Don aka samu wannan man zaitun ne kyau, sai a ɗebi da man zaitun ake so a soya wannan garin kuzbara da kwai. Idan aka soya shi da man zaitun, an gane ko? To sai a ɗauki wannan man zaitun ɗin da kuzbaran da aka soya da kwan da aka soya, kafin ya kwanta ana so ya ci wannan. In ya ci shi kuma zai kwanta ba sai ya samu awa guda. Sannan kuma sai ya samu man jirjir. Ana jina? In ya samu man jirjir shi kuma zai ajiye shi ne duk lokacin da ya kasance ya wayi gari kafin ya karya zai sha man jirjir tsokali guda ɗaya. To wannan suka ce mutumin da yake fama da diabetes kuma ya haifar masa da matsala na raunin al'aura, to zai amfani da wannan bangare. sai mutum na uku wannan shi kuma baya da diabetes bai da komai matsala ce kawai ta abu guda uku sun hadu masa na farko ga basin na biyu kuma ga talauci wanne kamata a fara magancewa ha sai a fara magance basir din to idan yana fama da matsalan basir babban abin da ya kamata ya shine sai ya samu tsaban habbatu sauda sai ya samu sugar in yana da habba cokali uku to ya samu sugar cokali uku ɗayan biyu in nika shi zai yi ya fi masa sauki in kuma tona shi amma na fi ba da shawaran a nika shin saboda in kace zaka ci tsaban zaka yi cin karo da tsakuwa idan aka nika shi sai a hada kuma nika shin ya fi haduwa tsakanin garin habban da kuma sugar din ana bukatar mutum kasun ya karya akalla ba a kasar bai ci cokali uku cokali uku amma bai da dadi fa sannan in dare kafin ya kwanta ya ci na biyu kuma ana so mutum ya samu asalin garin habbatu sauda zalla ya samu madara ya hada su waje daya da zuma yayi warming din sa awa daya kafin ya kwanta wannan ma suka ce yana taimakawa dan namiji sama da shan komai akan abin da ya shafi matsala na raunin al'aura amma wannan malamin fa maganar sa ta karshe yace in ka cire cuta shi a fahimtar sa babu abin da dan namiji ya kamata ya bincika ya nema abu biyu su suke kawo samun nutsuwa yace a samu abinci mai kyau da kwanciyar hankali to wannan abin shine abin da muka rasa kwanciyar hankali kuma cikin maganganun sa da yake mafi yawan cututtukan da suke damun mu a kasar nan suna alaka da irin abincin da muke ci to idan aka samu waɗannan abubuwa guda biyu suna da taimakawa sosai da sosai sai kuma hulba da habba su kuma man hulba game da matan da take samun matsalan dryness shine zaka ji wata mace mijinta na kusancin ta tana jin zafi ko kuma shi yana samun sur'atul inzal sur'atul inzal da larabci shine mutum ya zanto yana sauraron release wannan abin da malamai suka ce ana amfani da man habba ana amfani da man hulba ana amfani da man na'ana su uku ake hadawa a waje daya a dinga sha a cikin madara amma madaran ba a dumama shi danyen madara sawa'an pig milk ne sawa'an kuma asalin madara ce ta luna sawa'an madaran shanu ne amma ba a so a dora akan wuta ana so a sha shi awa daya kafin a kwanta kuma ana so namiji ya dinga amfani da shi da sati kafin ya karya suka ce to wannan ma yana taimakawa da izinin Allah sai abu na gaba abin da ya shafi matsala na silsilatul bawl shine asalin yoyon fitsari ko rashin fitan fitsarin ɗan namiji idan ɗan namiji yana fama da matsalar rashin fitan fitsari abubuwan da ake amfani da su abubuwa guda hudu ne na farko ana samun asalin daqiq na habbatu rashad bayan an samu habbatu rashad sai kuma a samu qustul hindi bayan an samu qustul hindi sai kuma a samu garin habbatu sauda su ake hadawa amma garin habbatu rashad ana amfani da shi kadan saboda yana da daci in kuma bayan rashin fitan fitsarin yana samun yoyon fitsari fitsarin baya fita amma kuma yana likin suka ce wannan da qustul hindi da kulba da habba ake hadawa a tafasa shi ya zanto yana yawan sha sannan kuma ya samu batik in an ce batik shine ana nufin kankana ya samu kankana a kalla ba a kasar ba a wuni ko bai sha kullu bai sha rabin kullu kuma in zai sha kankana ana bukatar ya dinga ci tare da menene kwallanta wannan suka ce yana taimakawa sosai da sosai wajen magance matsalan mafitsara na ɗana miji sannan wani lokacin kuma ana amfani da tsaban hulba a dinga tafasa hulba ana shansa yana wanke mara kuma yana wanke asalin mafitsaran ɗana miji sai dai amfani da zanjabil shi kuma suka ce mutumin da yake da karancin mani ana so ya dinga amfani da zanjabil abinda ake nufin zanjabil shine citta kuma cittan nan da ake so ayi amfani ana so a samu citta ne danye danyen cittan nan kuma yanda suke amfani da shi ta iya yiwa mu anan ya bamu wahala asalin aka samu danyen citta ana hada shi da madara ne a dafa shi tare a lokaci daya an gane ko za a samu madara sai a hada da cittan sai a dafa shi sai a sa zuma a dinga amfani da shi idan mutum yana yawan amfani da yana samun matsalar hawan jini zai dinga amfani da karkade abin da ake nufin karkade a Hausa shine ana nufin ga abu mai tsamin nan ja ana zobo da larabci shine karkade sobo idan mutum yana yawan amfani da sobo musamman yana dafa shi kaman shayi yana shansa tare da asal shine zuma suka ce yana saukake wa mutum matsalan jini. Sannan na biyu kuma ana amfani da ganyen auduga. Larabawa suna yawan dafa ganyen auduga da zuma a matsayin maganin hawan jini. Wannan mujarrab a wajen Abu Marwan al-Andalusi yace koda asalin hawan jini zai kai ga yayi paralyzed din dan adam, in za a samu ganyen auduga ana dafa masa tare da zuma ana bashi yana sha, magance bangaren paralyzed din kuma sai a samu asalin attam zaqaitat tam garin dabino. Dabino yanda ake sa shi zama gari, akwai wani dabino da Larabawa suke ajiye shi yawanci zaka kaman Sudan, dawakansu suna bashi dawa da dabino. Akwai dabinon da an ajiye shi zaka ga yayi ƙarfi ya bushe. In kuma akwai wahala sai ka samu dabino, domin akwai dabinon da duk yanda kai da shi ba zai da ku ba, irin wanda yake ban san sunansa da Hausa ba, za a gan shi ana a Hausa ana ce masa kauda ko wannan babu yanda za a yi abu, amma akwai wanda za a gan shi very dry, to wannan shi ake barewa a shanya. In aka bare shi aka shanya sai a daka, in aka daka shi sai a samu asalin madara na rakumi, domin su yawanci da madarar rakumi suke amfani Larabawa, ga wanda ya paralyze ba. To na tambayi wani malamin mu ana ce masa Dr. Sala, nace ni za a iya amfani sabanin wani madara ba na rakumi ba? Yace yana ganin mai yiwa Larabawa suna amfani da shi saboda babu nonon da yake kusa da su kamar me nonon rakumi. To amma dai duk da haka dai a takeice akwai likitocin addini da suke ganin cewa ita kanta nonon rakumi akwai fa'idar da take da shi a wani bangare, haka nonon saniya akwai fa'idar da take da shi a wani bangare bisa nassin hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A takeice dai rashin samun wancan za a yi amfani da shi, kamar yadda hadisi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama game da maganin da mutum zai yi na kariya akan sihiri. Manzo Allah yake duk wanda ya ci dabinon ajuwa babu wani abin da zai cuce shi na sihiri ko sammu. Allah mata jazira bin baz yace rashin samun asalin dabino ajuwa za a iya amfani da dabinon garin Madina. A shekaga rashin ajuwa an yi amfani da wani me wani dabino sabanin haka. To shi wannan dabino da aka zai zama gari sai a samu shi a hada shi da madara a dinga dafawa mai cutan paralyze. Sai a samu kuma garin bakdunus a hada shi da man zaitun. Shi kuma garin bakdunus amfaninsa guda daya, duk lokacin da jijiya Larabawa koda mutum ne ya kone jijiyansa ta dan tattare haka, in ana hada garin bakdunus da man zaitun ana shafawa ana miƙar da hannun tana fakewa. To mutumin da ke fama da matsalan paralyze, in matsalar ta jijiya ce to ana iya shafa masa shi, kuma ana bashi wannan, kuma ana dora shi akan addu'o'i da zikirori. Wannan ma ana fara insha Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki zai taimaka kuma zai warke. Sai kuma matsala game da abin da ya shafi matsala na ido, mafi yawan abubuwan da yake ake amfani da shi akan matsala na ido sun ce ana amfani da zaitun basal. Man albasa yana da amfani bangare guda biyu, waɗanda suke fama da yana ko hakkin ido yawanci in yana yawan shan man albasa yana taimaka masa. A cikin littafin Abtibul Badil Mustafa Mutawalla yace babu wani mutumin da zai samu lalurar ido na hakkiya ko yana ya dauki abu guda biyu yana amfani da shi da izinin Allah, Allah zai warkar da shi. Yace na farko ana buƙatar ya dinga amfani da man albasa, na biyu kuma ana buƙatar ya dinga amfani da ruwan zamzam. Amma ruwan zamzam yace za a karanta mata ayatu shifa, in ka karanta ayatu shifa sai ka samu gidan maganin ciwon ido, sai ka sai sabo sai ka zubar da maganin, sai ka wanki sai ka samu zamzam ɗinka sai ka karanta ayatu shifa sai ka zuba. Kullum ana buƙatar ka diga shi a idanka.